Sashin Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahaba Imam Aliyu. A kasar Siriya, wakilan kungiyoyin yan tawayen kasar a shawarwari da ake yi jiya a Asabar suka bayyana goyon baya ga zaman sulhun da Rasha da Turkiya suka shiga tsakani aka kulla da zammar samo mafita ga rikicin siyasar kasar wadda ake fama da shi shekaru 6 kenan. Duk da haka suka ce a kalli taron da za a yi a Kazakhstan a zaman matakin farko na komawa teburin shawarwari karkashin Majalisar Dinkin Duniya wadda ya cije a Geneva. Babbar hadakar kungiyoyin yan tawayen Siriyan wacce ba a yi da ita ba a shiga tsakanin da Turkiya da Rasha suka yi a shawarwarin sulhun ta faɗa cikin wata sanarwa cewa tana goyon bayan wata tawagar sojojin da za su halarci taron da za a yi a birnin Astana na kasar Kazakhstan. Hadakar kungiyoyin ta fitar da sanarwar ce bayan taron kwanaki biyu da suka gudanar a Riyadh, fadar kasar Saudi Arabia. A halin da ake ci kuma Amurka ta tabbatar da cewa Rasha ta gayyace ta ta halarci wannan taron sulhun. A Iraki, jami'an kasar suka ce dakarunta sun kama katafarin jami'ar da ke birnin Mosul bayan wata fafatawa da mayakan sa-kai na kungiyar ISIS. Wani babban hafsan sashen yaƙi da ta'addanci na kasar Manjo Janar Ma'ani Sa'adi, wanda ya bayyana haka, ya ƙara da cewa dakarun na Iraki za su yanto illahirin gabashin birnin cikin kwanaki 10 masu zuwa. Hakanan dakarun suka ce sun kama gadoji 3 cikin 5 da suke wannan birni. Janar Sa'adi ya ce sojoji na Iraki sun kama kashi 85 cikin 100 na gabashin birnin Mosul tun bayan da dakarun taron dangin da Amurka ke jagorance suka fara kai farmaki da jiragen yaƙi a yankin a watan Disamban da ya wuce. Jami'an kasar suka ce yanzu sojojin ba su fuskantar matsananciyar turjiyar da suke gani tun da farko. A cikin 'yan makonni, kacar sojojin na Iraki sun kwato gundumomi masu yawa har suka samu kaiwa ga kogin Tigris wadda ya raba Mosul gida biyu. Mayakan sa-kai na ISIS sun kama Mosul ne kusan shekaru 2 da rabi suna riƙe da shi. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai ci gaba da aiki da takunkumin da gwamnatin shugaba Obama ta kakabawa Rasha, amma zai duba janye su muddin Rasha ta ba da haɗin kai ta aiki da Amurka kan muradun da suke da muhimmanci ga sassan duka biyu. Trump, wanda ya bayyana haka a hira da jaridar Wall Street, ya ce idan Rasha ta haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci da kuma akan wasu muhimman batutuwa, wa zai buƙaci takunkumi idan mun shirya da Rasha kuma tana ayyuka masu kyau? Da farko, Amurka ta zara Rasha takunkumi ne a shekara ta 2014 bayan da Rasha ta kama zirin Crimea. Ranar 29 ga watan jiya kuma, shugaba Obama ya kori jakadun Rasha 35 a zaɓen ƙasar ƙarin wasu takunkumi saboda yunkurin da Moscow ta yi na yin shisshige a zaɓen Amurka da aka yi cikin watan Nuwamban bara. Hakanan kuma shugaban na Amurka ya mai jiran gado ya ga jaridar cewa manufofin Amurka da suka ayyana Taiwan a zaman wani bangare na kasar China tila za a tattauna a kai. Labarin duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka na Washington DC. Mako daya gabanin a rantsar da sabon shugaban na Amurka Donald Trump, an fara zanga-zanga kan alkawarori daban-daban da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe. Wani gangami mai suna We Shall Not Be Moved da Turanci yana ƙarƙashin jagorancin ɗan gwagwarmayar nan Reverend Al Sharpton. Ƙungiyar ta faɗa a shafinta a intanet cewa kare 'yancin 'yan ƙasa, 'yancin yin zaɓe ga mutane da aka yi watsi da su, samar da inshorar kiwon lafiya ga Amurkawa baki ɗaya, da kuma baiwa kowa 'yanci ba tare da nuna fifiko sun ɗara kowane irin ikon zazzafar muhawara da za mu faɗa ciki. Ƙungiyar ta ci gaba da cewa ƙungiyoyi sun yi zamaninsu sun wuce, zaɓe yana zuwa ya wuce, amma tilas akwai abin da zai ɗore kuma ba za a yi yayayya a kai ba. ana waɗannan maci-maci ne a ƙarshen mako da ake hutu gobe Litinin domin karrama gurzon yaƙi da wariyar launin fata Dr. Martin Luther King wanda ya shahara saboda rashin gajiyawa a yaƙi domin kawo ƙarshen wariyar launin fata da ƙarfafa ƴancin tsirazu da ya gudana a tsakankanin shekaru 1950 da kuma zuwa da 60 a can maraicin a nan Washington jiya sabar magoya bayan bakin haure da ƴan tsiraru da suka kira kansu Hiatus State da turanci sun gudanar da zanga-zanga a harabar wani coci tawagar Trump tuni ta yi shelar cewa cikin matakan farko da za ta ɗauka sun hada har da auna bakin haure da musulmi kalaman da gangamin ya rubuta a shafinsa a internet Shugaban Gambia mai jiran gado Adam Barrow ya gana da wasu shugabannin kasashen duniya a Mali inda ake kokarin warware rikicin shugabancin Gambia cikin lumana. Shugabannin Faransa François Hollande na Mali Ibrahim Boubacar Keita duk sun yi kira ga shugaba Jammeh ya yi murabus idan wa'adin mulkin sa ya kare cikin wannan mako. Amma shugaba Jammeh ya ce zai ci gaba da mulki har sai kotun kolin kasar ta yanke hukunci kan karar da ya shigar. Baro wanda shi ma ya halarci taron koli na shekara-shekara da Faransa take yi da kasashen Afirka da aka yi a birnin Bamako jiya Asabar ya ce yana ci gaba da shirin kama aiki ranar Alhamis. Shugaban Faransa François Hollande ya fada a Malin cewa zaben da aka yi a Gambia yana da sahihanci saboda aka tilasta mutunta shi. Kungiyar tattalin arzikin kasashe da ke yammacin Afirka ECOWAS ta saka dakarunta cikin shiri idan shugaba Jammeh bai sauka cikin lokaci ba. Wani kamfani mai zaman kansa da ke ayyukan bincike a sararin Subhana ya samu nasarar kaddamar da tashin wani kumbo ko rokan ƴan sama titin bayan bindigar da wani irin saye a kan turmin kaddamarwa cikin watan Satumban bara. Kamfanin mai suna SpaceX da turanci jiya Asabar ne ya kaddamar da jirgin daga sansanin mayakan saman Amurka da ke Vandenberg a jihar California kuma ya sauka babu wata mishkila kan wani jirgin ruwa a tekun Pacific. Wannan wani muhimmin mataki ne na kaddamar da irin waɗannan jirage na ƴan sama jannati wanda za a iya amfani da shi. Bara jirgin ƴan sama jannatin da aka lakaba suna Falcon 9 ya yi bindiga kan turminsa a Florida a lokacin da ake gwaji kamin a kai ga lokacin tashinsa na ainihi. Masu bincike sun hakikance tankin iskar da ake kira helium ne ya fashe cikin wani tankin kuma na iska daban wanda shine suka ce musabbabin fashewar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Tsaro babban batu ne yau a harkokin ilimi musamman bayan da ƴan bindigar Boko Haram suka sace ƴan mata ƴan makaranta su fiye da 300 da wani abu a wata makarantar sakandare da ke garin Chibok a jihar Borno yayin da suka haɗu a can domin ɗaukar jarrabawa yau sama da shekaru biyu. Tun kamin wannan batu makarantu manya da ƙanana suna fuskantar barazanar tsaro ta fuskoki daban-daban. A saboda haka ne ma malaman makarantu a jihar Taraba suke kira ga gwamnatin jihar ta ɗauki ƙwararren matakai na inganta tsaro ganin yadda makarantun firamare da ke babbar fadar jihar Jalingo suka zama wurin yada zangon ɓarayi da jerin wasu maɓarnata, lamarin da yake gurgunta neman ilimi ga ɗalibai da malamansu duka. Ga kashin farko na rahoton da Lawal Sani Kona ya haɗa mana.
Dabar ƴan caca, matattarar ɓarayi, gungun shan ƙwaya, majalisar samartakar lalata. Waɗannan na cikin kwatancin akasarin makarantun firamarin garuruwa da birane na arewacin Najeriya a duk sa'ilin da aka tashi aiki. Na zarci ɗaya daga cikin manya kuma tsohon makarantun firamare da ke cikin garin Jalingo, makarantar firamarin Muhammad Tukur. Shugaban makarantar Malam Shehu Abubakar ya yi ƙoƙe kamar haka.
In ka dubi katangan makarantar nan, waɗansu an rusa su saboda ɗabi'a irin na mutum. Ba za mu iya mu faɗa su wane ne takamaimai suke yi wayannan abubuwa ba. Dada a ce akwai masu tsaro, kaga wani ba zai zo kai tsaye zai lalata wannan ba, ana ganinsa ba za a bar shi ba. To sanadiyan wannan sun samu wurin da head out na ɓarayi a nan sukan zo su ɓoye, waɗansu masu alfasha nan suke zuwa, waɗansu su yi kashi a ajujuwa. Idan aka waye gari muka zo za mu yi karatu, sai zama yana madadin lokacin da za mu ɗauka yara su yi karatu kai tsaye, sai a zauna a wanke aji, sai a ci period kamar guda biyu. wanda ya kamata da kai tsaye mun amfana da su yara sun yi karatu ne amma sai ai ta wanki aji kaga wannan ya shafi karatun yara
mataimakin shugaban makaranta malam Idris Ma'azu ya ƙara bayani
idan muka tace sai masu shaye-shaye da yara su mai da makarantan kuma sun gajeta wasu suna kaci a cikin class suna kakkarye windojin classes din kai har ma ya zama kamar lodging ma saboda masu yan masu neman mata banza duka su ma suna zuwa shi sa kaga makarantan ta zama kaman an yi shekara ko shekaru ba yi aiki a cikin ta ba balantana ma yanzu especially da zamu bada hoto kan ma kaga ne tun da su occupy sai makarantan ne gabaki ɗayan ta
malama Jummai Dauda ita ce shugaban makarantar ya musala dake cikin garin Najalingo
sit a kakkarya su a ɗebe su kofofi ma balle kofa dauki dauki kofa tafi da shi a balle window sa'annan register textbooks ba mu samu bari a classes ba sai dai mu kai office sai master mu aje shi in ba su kai office nan ba dai magana ya kare register su yaga su sa kashi kowani page by page was it 3 years back akwai lokacin da suka wannan hannu aje su for evidence so malamai sun mun decide cewa mu fitar mu yar register blackboard asab kashi kaman plaster lack of security idan ba security kuma babu kome me muka yi mu gera benchi fiti a tara mu gera a zuwa dibe to menene amfani yara suna zama a kasa don Allah muna so government su duba su ji tausayi ƴaƴan talaka wannan su ba mu security a schools na sannan mu idan muka dauki securities muna samu problem daga daga community ana cewa za a bugi mai gadi za a kace shi to mu a gaskiya schools ba za mu iya daukan mai gadi ba
wannan al'amari abu ne da ke ruwan dare ga akasarin makarantun firamare da na sakandaren je kaka dawo da ke manyan garuruwa da biranen arewacin Najeriya. Masu sa ido bisa al'amuran ilmi na ganin dole hukumomin ilmi, kungiyar iyayen ɗalibai da kuma al'ummai da aka kafa makarantun a yankinsu su haɗa kai. In ba haka ba za a ci gaba da asaran kayan koyo da koyarwa a makarantun gwamnati. Lawal Sani Kona, muryar Amurka. Daga Jalingo.
Shirin tallafin nan mai sharadi da wasu gwamnatoci suka bullo da shi a wasu jihohin arewa musamman a yankin arewa maso yamma kamar Katsina yana tallafa shiga da ci gaban karatun ɗiya mata a yankin. Daraktar shirin a jihar Katsina Hajiya Halima Lawal Musa ƙarƙashin wannan gwamnati ta ga Zaharuddin Sani Funtuwa cewa shirin ya taimaka nesa ba kusa ba wajen ƙarin shigar ƴan mata makaranta.
Mai sauraro zai so ya ji wannan shiri na ciyar da ilimin ƴaƴa mata gaba a ina aka kwana wani irin ci gaba aka samu ya zuwa yanzu tunda kuka fara wannan shiri.
A yanzu haka dai wannan project ya samu kusan shekara ɗaya ta aiki tafiyar da shi kuma cikin tsare-tsaren aiki da ya kamata a yi a wannan shekara shine ana son a tabbatar da cewa an ba mu makarantu tallafi an ba ƴan mata tallafi an wayan ma al'umma akan maganar harkar ilimi ta ƴaƴa mata a jihar Katsina to cikin waɗannan ƴan aikace-aikace da aka samu aka aiwatar a wannan shekara wadda ta gudana an samu nasara kwarai da gaske inda aka samu ba masu yara ƴaƴa mata kusan 7,800 kuɗin tallafi na 20,000 wanda suka fito daga ƙananan hukumomi guda 18 a wannan tallafi an ba da shi ne domin a taimaka ma yara ƴaƴa mata su riƙa kasancewa a makarantu
to na je ƙaramar hukumar Matazu inda na tattauna da wani shugaban ilimi haka wanda ake ce ma SBMC musamman na irin dattawa ko iyaye haka na tambaye shi ya saka ji da wannan shiri ya ce ma wannan shiri har ya sa ma azuzuwa ma mata ciko ta yawa wani bayani zake mai sauraro
kwarai da gaske wajen wannan tallafi da aka bada ma su SBMC inda aka ba ma makarantun firamare 2,500 domin su tafiyar da harkoki na makarantun su abubuwan da matsalolin su da suka sani a makarantar da kansu su yi aiki da shi su gyara su kuma makarantu da ake ce ma primary an ba su 150,000 domin su ga cewa sun yi iyaka kokarin su ma sun gyara abubuwan da za su sa yara su rika zuwa makarantu na nazari kenan to kwarai da gaske mun samu fitowar ƴaƴa mata a makarantu da yawa azuzuwa yanzu sun cika da yawa kuma dama shine burinmu yanzu mataki na biyu shine kuma mu duba mu ga wurin ci karatun an ƙara haɓaka shi wato quality inda yanzu cikin shirye-shiryenmu na bana muka shirye cewa za a samu kayan karatu a kai makarantun nan wato littattafai kuma a ga cewa an ƙara ba ma malamai horo da kwazo wajen tafiyar da ayyukansu domin a samu quality na shi ilimin ingancin ilimi wato shine abubuwan da muka sa na gaba muna nan kuma muna ci gaba da tattaunawa da su wa'annan members na SBMC din domin su ƙara taimakawa da fito da wasu dabaru na ganin cewa ilimin nan ya inganta a yara sun samu ilimi ingantacce.
To aja shi wannan shugaba na ita wannan SBMC din da na tattauna da shi haka a Mutazu inda ya nuna min gamsuwar shi da farin cikin shi, amma sai faɗi min cewa su yanzu gwamnati ya rage su zo su ƙara faɗaɗa masa azuzuwa saboda babu ma inda za su aje waɗannan yaya mata. To akwai wani bayani da zaki dangane da wannan ansa da ya bani da na tambaye shi?
Kwarai da gaske, wato shi dama wannan project din yayi ne domin ya kawo yara makaranta. To bayan an fito da dabaru na ganin cewa yara an taimaka musu sun zo makaranta, sai kuma ga wannan al'amari wanda yara yanzu cikoso na aji. Ni gwamnatin jihar Katsina tana nan tana iyakacin kokarin ta wurin ƙara makarantu da azuzuwa da kuma gyara waɗanda ke da akwai domin a ga cewa azuzuwan sun wadata domin yara su kasance a makaranta. Wannan fanni ne namu na Ministry of Education wanda gwamnan mu mai girma gwamna Aminu Bello Masari yake iyakacin kokarin shi wurin gine-gine na ƙara harawa a cikin makaranta cikin jihar Katsina baki daya. So ana nan ana duba wannan harka ta ganin cewa an ƙara ma makarantu azuzuwa domin su dauki yawan yaran da ke tabbullowa suna dawowa makaranta.
To da ƙarshe ko akwai wani shiri da kuke da shi na ƙara faɗaɗa wannan shirin sauran sassa na wannan jihar da ba su samu amfanuwa da wannan shiri ba?
Kwarai da gaske, a wannan shekara ta 2017 yawan yaran da za su samu tallafi sun ƙaru, yawan makarantun da za su samu tallafi sun ƙaru. Akwai shirye-shirye da aka yi na maganan tafiya tare da su members na SBMC, wato su members na SBMC su ne masu kula da harka ta tafiyarwa wanda sun kasance iyaye ne mutane na cikin al'umma wanda suke zaune a nan karkara. To kuma muna nan muna ci gaba da tattaunawa da su domin a ga irin taimakon da su ma za su bada, wato haɗin gwiwa ne da gwamnati da al'umma domin a cimma buri.
Karatu shi ilimi hanya ta nagarta,
shi wuri rana yi karatu ni a wurin mulma yarina. Rana ta zo wadda na handa ni ilimi shi zini na rana, wuri rana wari na karatu hanya ce mai sanya yarina. Kukuma ta yin kullu na karatu ai shi ne gurina,
wuri rani na yarda da wannan na kifa ya shiga raina domin shi ilimi na lura hanya ce mai sanya ya raina. Dan makaranta mai yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta,
shi wuri rana yi karatu ni a wurin mulma yarina. Yayi biyayya ne ga iyaye sun suka so su hana ni karatu.
Ya gode ku ji inna da babu.
Yayin da shirin ilimin diya mata a birane da ma wata kil karkara a jihar Katsina yake kankama sosai, ba haka lamarin yake ba a yankunan karkara a jihar Kebbi. Shugabar makarantar sakandaren Zannin Gwandu Malama Hawwa Abubakar tace matsalar tana da tsanani, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a tattaunawar da ta yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Abinda zan cewa gaskiya, idan an kadiba ta fannin ilimi na ƴaƴa mata, ilimin boko, gaskiya akwai ci baya ƙware ƙauyuka nan dai cikin birane da sauki kware-kware, amma ƙauyuka gaskiya hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne, to idan nite ƙauyuka na kante primary school din su, in shiga azuzuwa in ga yawan mata, in ga yawan maza, sai in ga yawan diya mata cikin makarantun ne ba su da yawa. Kuma na kante gidan hakimi mu zauna ayi meeting ayi magana na cewa mi yasa azuzuwa in katte kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa amma akwai maza su adda yawa ciki. To saboda haka in an kadiba ko ta asibitotin mu kidiba bukatotin da aggare mu na mata, kai ka san akwai karancin ilimi na diya mata. Alal misali na tai wani gari aiki wata asibiti, ni isko ga mata cikin asibiti sun tai au, malama asibiti ba ta nan, suna nan suna jira. Ni shigo cikin gari ni ta gidan hakimi, ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan, an ka same shi da yashi da an ka tara min mata. Ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su, missa suke zo na wurin nan ba ya musu kunyi, suka ce malama abba ta taho ba. Ni ce daga ina jika, suka ce da wani gari aka dauko ta, da Gwandu aka dauko ta, ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti. Ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba, yanzu makarantar ku ta yara can primary school dukku mace nawa a cikin aji, sun ka ce diyan mana can gona wasu na ta suna da hakin gobe wasu na ta suna mi ne ceto mi yassa kun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin gana ku iyan ku ba ku bar su daji da yowa haki yowa hakin gobe da mi ba da wala kan ci ga da annan kun mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta da mata masu cikakka nice da ba ku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su nice to yanzu ku mi ashawar da kun ka yake makanku don ku hito wanka kangi sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makaranta ku dan tiba malamai kun guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makaranta gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su hita hijjin kai ga kananan yara sun ka doki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin sadiya mata boko ni fada musu ka ce lalle sun gano don haka in Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun hita wanga kangin walakanci sannan sun ka ce duk malamin da an ka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mi nace ai ku kun ka bada maka kanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan nan haka diya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji dadi kware da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin gari aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban diya mata da ba a kana muna diyan ba saboda wani lokaci zaki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba amma in an samu mata can gaba duk wanda an kai ko an so batir bukatar shawa na diya mace yar wata ba mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin mazan amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu nan makarantar ne duk zai mana sauki insha Allah
to wace irin shawara zaki ba su gwamnati domin ta shigo ciki ke san ku dole sai da hannun gwamnati sannan abubuwa su ci gaba domin samu a mata su samu ƙarfin zuwa makaranta
to ni gaskiya shawara da zan ba gwamnati a tara malamai a tara hakimai a tara limammai kowane gari a zauna a yi matsaya a tabbatar da sanin kowane gari tabbas ƙauyukan gana mu duk da a gare mu a kowane mai gari shi tara hakimai ne da malamai na gari a tabbatar da sanin an wawanka abu matsaya don wallahi in an ka bala ka ta ƙara ci gaba to zuwa gaba ba a san a matsalar da za ta haso da haka an ka yi haka nan an ka tara malamai an ka yi training din su an ka yi meeting an ka tantance matsala kowa ya amince sannan su kuma uwayen yara an ka zauna da su kowa ya amince zai sa abin danai to in Allah ya so ana samun sauki in an ka yi haka nan kuma mun taba gwada haka nan gaskiya da dadewa kuma an ka samu nasara don nan bana mantuwa nan kebistar akwai lokacin da an ka tara hakimai da malamai na Sokoto kebisan fara nan an ka taho an kai lecture digga an kai fadakarwa nan abin ga polytechnic lokacin don ana so a samu hikima ni an ka sani nayi presenting wannan FIFA date ni na to nayi jawabi an ka tara mini hakimai da dattijawa da limammai da malamai na hito nayi musu bita ne musu karantarwa ne musu komi nan wurin nan takaddar da ne buga ta wadda ya kamata dun nayi bayanin muhimmancin ilimin yaya mata da na Allah da na boko duka nan wurin nan wallahi ban sai akai wanda ya tashi yace mini shi akaina akan yadda sun ka ga wai ga ni karamar yarinya anto an tara uwayena da kakan da dattijawa na taho na fada musu abin da ba su sani ba gaskiya abin ya ba su sha'awa kuma su sun yi alƙawari da sun koma gida gaskiya za su sadiyar su makaranta kuma in Allah ya so wanga abu ya burge su
to da shike su hakimai uwayen ƙasa kika magana
kware lokacin ba su an ka tara an kai musu wannan fadakarwa
wani irin kira zaki wa su uwaye mata su matan karan kansu masu kwantsu ya matan suke hana su zuwa makarantar boko domin su kai su je su yi musu tallace
su uwaye mata ya kamata su ma a rinka wayan musu da kansu ta TV da radio a tawon musu bayanai kuma yanzu zan yi kira ga uwaye mata su sani Allah tabaraka wa ta'ala da yace muna mu bi ilimi wallahi ilimin gari aka cewa boko ba boko aka nihi ba ilimin boko inda ya kai shi don Allah don ka taimaki al'umma wallahi ba boko na ka kai ba kowa ko na son ya zamo ya taimaki al'umma kamar yadda annabi ya ce khairukum man yanfa'un nas mahi alkhairun ku wanda mutane ka anhwana da shiya to wa abai son ya zamo mahi alkhairan al'umma a anhwana da shiya don haka mahi alkhairi gare ki in kina son ki ci gaba yake ta ci gaba lahira ki ji dadi ki yi kokari kake ba yake jahila ki ba ta ilimi na Allah da na boko kuma ki kasance ana ci anhwaninta babu za ai tana zaune gida sai ta je daji babu ilimin Allah babu na boko ke ga dai duk wanda da ilimi wallahi diya ne bane ya ci su wanda bai da ilimi bai da komi to wallahi al'umma ma za su wahala da shi no hakan ga abinda naka ba waye mata gaba dai shawara su yi kokari su hidda diyan su su sa su makaranta kuma su yi tsaye su ga sun kula da ilimin nan nasu duka bangare biyu a samu na Allah a samu na boko a samu idanu don haka ilimin boko inda ya kai shi don Allah don taimakon al'umma don a anhwana da kai a ci anhwaninka Allah zai baka lada kakka yi shi da wata manufa in manufar ka kai dai za ka shiga wannan don sana'a ce
da shike muna da ƴan mata da kike ganin suna yawo shoshi enani yawo maza su ba su ga talla ba su ga anhwani ga uwaye
ba su ga anhwani uwaye su wannan
ba su dan ilimi na addini
balantana shiga na boko
wani irin kira zaki musu
to gaskiya ke dan da zan yi talla tana da matsala kware talla ta zamo ta bada matsala fiye da kashi 90 bisa 100 bisa ga anhwani da talla ka kawowa duk wanda ya dibi yadda ƴan mata ka yawon talla ke ga dai sun samu matsala babu basu zauna gida sun ka samu tarbiyyar iyayen su ba basu zauna gida sun ka tayi iyayen su aiki ba basu tayi makarantar Allah ba basu tayi ba suna can suna ganin wata tarbiyya can ta garka sannan kuma duk dan talla da wuya ke ga wanda ba ta hundara maza don dole azama sana'a namiji na zai kiran ka kuma tsakanin diya mace da dan namiji ba sannan fashin su na kan akwai matsala dole a tsaya a yi ciniki tayi mai da rahmatu na aka sa matsalo don haka don lalacewa diya mata abinda mun ka kula da shi daya ga da kalala cewa wallahi wurin duttalata tallacina wani zai sa ka daki kai min daki shi dan nan don haka ga ina ba iyaye mata shawara su yi hankuri sana'a gaskiya ta amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a da kuka suka kasawa garka ko a totin gida amma don Allah kada sana'a ko talla ta zama sanadiyar barin diyan su babu ilimi don in sun ka ta lahira ba su kai diyan su makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su
Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
mun ka muku wannan rahoto a baya can amma saboda muhimmancin ayi wani abu akai muka ga ya kamata mu sake nana tashi
da alhaji sarkin masa da yayi garagadi ga matasa kuma yayi ga yan makaranta da kuma ya dage sosai kuma yayi limi kwa kwara inda me lokacin mana yanzu ni wanda ba
saro da wannan Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yadda sa zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dido ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Ali Zandakta in sallama da ku sai makon gobe
kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya
a Syria wakilan kungiyoyin ƴan tawayen kasar a shawarwarin da ake yi jiya Asabar suka bayyana goyon baya ga zaman sulhun da Rasha da Turkiya suka shiga tsakani a kulla da zammar samu mafita ga rikicin siyasar kasar wanda ake fama da shi shekaru 6 kenan duk da haka suka ce a kalli taron da za a yi a Kazakhstan a zaman matakin farko na koma a teburin shawarwari karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda ya cije a birnin Geneva shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai ci gaba da aiki da takunkumin da gwamnatin Obama ta kakaba wa Rasha amma zai duba janye su muddin Rashin ta bada haɗin kai ta yi aiki da Amurka kan muradu da suke da muhimmanci ga duka sassan biyu A Iraki kuma jami'an kasar suka ce dakarunta sun kama katafarin jami'ar da ke birnin Mosul bayan wata fafatawa da mayakan sakai na kungiyar ISIS. Wani babban hafsan sashin yaki da ta'addanci na kasar Manjo General Ma'an Sa'adi wanda ya bayyana haka ya ƙara da cewa dakarun na Iraki za su yanto illahirin gabashin birnin cikin kwanaki 10 masu zuwa.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfi Lahashin Gumar ke cewa ku huta lafiya.